واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته iyayen mu mata da sauran mahalarta na kowa barka da wannan rana ta asabar wadda ita ce rana 25 ga watan Muharram hijira 1448 daidai da lissafin 11 ga watan wato July 2026 daga wannan babban masallaci na birnin Tawa a jamhuriyar Niger. Matashi tattaunawar mu shine kalubalen mace musulma a wannan zamani, wato a wannan zamani da muke rayuwa zamu ga cewa mata musulmai suna fuskantar kalubale mai yawa, wanda wannan kalubale ya zama mahallin tattaunawa ga ainihin wato yin maganganu da bibiya saboda yadda abin ya tsananta. Har ya zamana cewa magana akan haka na ɗaya daga cikin muhimman masail ƙabiyoyin da ake tattaunawa akan su a wannan zamani, saboda mace a wannan zamanin tana fuskantar yanayi na rashin sanin wata alƙibla za ta kama. Shin za ta tabbata ne a matsayin mace a bisa tsarin gargajiyan al'ummarta da al'adarta, ko ku za ta zama mace ce mai kula da dokoki da ƙa'idojin musulunci, ko ku za ta 'yantar da kanta daga waɗannan siffofi ta bi zamani? Kowanne ɗaya daga cikin wannan haya idan ta bi za ta samu masu yaba mata, za kuma ta samu masu sukata. Kowanne hanya idan ta bi za ta samu abinda take ganin shi take buƙata ta yi, kuma ta gamu da wasu ƙalubale a ciki. To wannan mas'ala sai ta zama wa mata ƙalubale ba masu kaɗai ba, har da sauran al'umma, musamman idan muka tana cewa mata su ne rabin wannan al'umma ta ɗan adam, ko ma ka ce sun fi rabi. Idan za a ƙirga yawa ne na lamba, to wataƙila yawan matan da ke duniyar nan, ko yawan matan da ke cikin jamhuriyar Nijar ɗin nan, ko yawan matan da ke cikin garin nan na Tawa, wataƙila sun fi maza yawa. Ka gan za a bi demokaraɗiyya, za a yi da ƙa'idar demokaraɗiyya da suke ma da majority a cikin al'umma. Da kuma muka lura da irin ayyukan da mata suke gabatarwa a cikin al'umma, wanda idan babu su al'umma ba za ta iya surviving ba. Ka kaddara samu wata al'umma wadda a cikinta kwata-kwata babu mata, zallan maza ne, ta ina aka san za a fara? Saboda haka malamai suke tattaunawa akan wannan mas'ala. Abu na farko da nake so na tuna mana a wannan tattaunawa bayan wannan gajeren muqaddima shine irin matsayin da shi addinin musulunci ya bai wa mace. Addinin musulunci ya girmama mace, ya dawo mata da mutuntakarta a lokacin da aka fara wahayi, an same ta cikin wato matsaloli masu yawa, cikin tashin hankali mai yawa wanda ba zan tsawaita akan shi ba, kai ya zama wani maudu'i mai zaman kanshi. Da musulunci ba sai ya dawo mata da 'yan adantakarta, ya dawo mata da sharafinta, ya dawo mata da duk abin da take bukata na mutunci. Allah ya gwama maza da mata a cikin ayyukan addini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati, zuwa ƙarshen aya Allah ya ce adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Musulmai maza da mata, muminai maza da mata, masu azumi maza da mata, duk wani aikin alkhairi da maza suke mata ma sun yi za su samu lada irin na maza. Sannan Nabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, mata da maza to kaman Hassan ne da Usaina, wato kowa yana da walahunna mithlu alladhi alayhinna, abinda ke kansu na dokoki, kuma suna da irin wannan ƴancin ko wannan damammakin. Saboda haka za mu ga tun daga nan aka dawo da mace karamata, aka dawo mata da mutuncinta, aka umarci maza da su girmama mata a matsayinsu na iyayenta ko mazajenta ko 'ya'yanta ko 'yan uwanta. Duk inda mace take tana rayuwa ne tsakanin waɗannan mutanen guda hudu: mahaifi da ɗan uwa da miji da ɗa. waɗannan kuma dukkanin su kowa shari'a ta hore shi da cewa lalle lalle yi mata alkhairi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ya faɗi wani lada mai yawa game da duk mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa mata. Nabi ya ce wanda Allah ya jarabce shi da waɗannan ƴaƴa mata guda biyu ko sama da su, sai ya haƙuri wajen tarbiyyar su har ya kai su gidan aure cikin mutuncin su. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tare da shi za mu shiga aljanna kafa da kafa. Haga wannan falalar watakila wanda ya yi horo ya renar da ƴaƴa maza bai sami kaman wannan falalar ba, watakila saboda tsananin wato wahalar da ke cikin renar ƴaƴa mata da irin bukatun su na yau da kullum da irin kuma hadarurruka da ke iya bujirowa gare su. Saboda musulunci ya bata wannan girman, ya bada lada don tarbiyyarta, ya kuma ainihin wato sanya ta zama abin koyi, abin mutuntawa. To amma ana nan a wannan zamanin sai mata suka fuskanci wasu abinda na kira da suna tahaddiyatul unusa, challenges of womanhood da ingilishi kenan, wato kalubalen kasancewa kiɗiya mace a wannan zamanin. Daga cikin farko akwai wasu kiraye-kiraye kamar wani campaign wanda ake so a yi ƙoƙari a kawar da bambancin da ke tsakanin mace da namiji. Duk wani bambanci da ya tabbata a shari'a da wanda ya tabbata a fitrar ɗan adam da al'adar halittun nan maza daban mata daban, kamar yadda aka sani Allah ya ce wa laysa dhakaru kal unsa, ba ɗaya bane, to ana kira zuwa ga wani abu wanda ma'anarsa shine duk wani bambanci kawai a cire shi. Ba wani bambanci, mata da maza duk ɗaya ne, duk abin da maza za su iya mata ma za su iya, mata ma su yi siyasa, mata ma su fito a yi gwagwarmaya da su, su fito su nemi kuɗi su yi sana'a karke dogara da namiji. Wannan kururuwa tun ana kallanta a matsayin kuskure, kuma tun ba wanda ya dada ita, amma saboda ana ta maimaitawa har mutane suna ta karɓanta ba su ma sani ba. Wata rana sai ka ji malami mai wa'azi ma sai ka ji yana irin wannan kiraye-kiraye, kai ta mamakin ta ina kuma aka haihu a ragaya. Malami mai wa'azi ka ji yana kiran mata zuwa ga su fito fa a yi da su yanda yake da maza, kaga al'amari ya lalace. Na biyu shine akwai kalubale na kokarin ana so a juya mace daga dan adam zuwa wani kayan sayarwa. Allah ya ta matsayin dan adam mai yanci, amma kafofin yada labarai da kafofin tallace-tallace na kayan masarufi da sauransu sun ɗauki mace a matsayin wani kayan aiki ne kawai, wanda amfaninta kawai a nuna ta ga mazaje, a nuna kyakkyawar surata, a sanya mata kyakkyawar sutura, a yi mata kyakkyawan ado don a ganta ta burge. Kamar yadda malamin Malam Albani yake magana, Allah ya gafarta mai, sai ka rasa mai alaƙar don za a yi tallan sabulu ko tallan omo ko tallan nescafe, sai an saka wata mace ga ta nan ta yi kwalliya ta fito ta saka jambaki, me yasa dole sai ita? To wannan shine kokarin maida mace ta zama sila'a, a maida ta wani object maimakon dan adam. Ko mata da yawa ba su sani ba sun karɓi wannan buƙatar, suna ganin hakan ci gaba ne, har ma wadda ta samu irin wannan matsayin ta zama model, ta zama abun koyi. Ana yi ma iyayenta da 'yan uwanta murna cewa kun ji daɗi, wanta ta kawo muku arziki, ta zama mashahuriya, yanzu ai haka zama take. Sannan ga kuma na uku shine azma da aka samu, crisis da aka samu na al-qudwa. Ya kamata kowane ɗan adam da yake son ci gaba a rayuwa, yake son ya samu mutunci, ya samu ɗaukaka, to yana buƙatan ya zama yana da wani abun koyi, abin da ake cewa mentorship. Mu musulmi gaba ɗaya muna da babban abun koyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ko uswatun hasana. To baya ga shi kuma akwai wasu mataimaka a addini da suke zama abun koyi gwargwadon abin da kake so kai, a cikin sahabbai, a cikin tabi'ai, a cikin malamai, a cikin sharifai, a cikin waliyai, a cikin mutanen kirki. Baka rasa wani na kusa ko na nesa wanda kake kallonsa kana ta tsalli bari in yi irin abin da yake. To abin da aka sani da mace musulma, babban abun koyinta su ne mata mutanen kirki, cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su Khadija, su Sauda, su Hafsa, su Aisha, su Zainabu, su Maryamu, su Safiya da ire-irensu. kuma ta ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su Fatima su Ruqayya da makamantan su Allah ya ƙara musu yadda ga baki daya ko sauran matan sahabbai su Ummu Darda'i su Rumaisa su wance da wance da wance Allah ya ƙara musu yadda ga baki daya ko kuma sauran mata mutanen kirki da aka sani Sinana Asma'u ɗiyar ɗan Fudiyo wance kaza wance kaza ko a wannan zamanin da muke rayuwa akwai mata sananu kuma ba a san wasu a tarihi ba akwai wanda aka san su ake kallon su yanzu misali muna da wata baiwa Allah a Najeriya ɗiyar Malam Ja'far Mahmud Adam Malama Zainab Allah ya ƙara mata lafiya da imani yarinya ce malama ce mata aure ce tana da miji tana da ƴaƴa kamilalla ce mai alkhairai da yawa na san kun sani baka jin maganar banza a bakinta baka jin fitsara a tare da ita bisan za ta karantar da mata zaka ga cewa tana cikin kamalata tana kiyaye bakinta tana kiyaye harshenta irin wannan ya kamata mata su rike ta matsayin abun koyi wajen ɗabi'ar su abun ta ƙara musu ƙwarin gwiwa wajen bari su koyi irin ilimin da ta koya ko bari su sa ƴaƴansu a cikin irin wannan turba ba irin su wance da wance da wance ko dai ƴan wasan kwaikwayo ko ƴan TikTok ko ƴan Facebook ko ƴan rawan malaja ko ƴan rawan bori ga sunan da yawa a gari ko kuma wasu fitsararrun da su ma wai da sunan wa'azi amma baka jin magana arziki a bakinsu amma duk waɗannan kwashi kwaraf ɗin sai ga sun fi baiwa ƴaƴanmu da matanmu da ƙannenmu sha'awa sai da ita wannan baiwa Allah da buga misali da ita wala ban san kamar sunan mutum ɗaya haka amma na rasa wanda zan faɗa ne a nan kusa don wani na iya istiklalin wannan ya sani to ya ɗauki abin wani abu daban amma malama ce ni ƴar uwa ta ce a addini kuma na san ta sani na ɗaya one on one so a almuhim shine wannan azma ta ƙuduwa da wa za a yi koyi to ƴaƴanmu da matanmu suna cikin mummunan koyi maimakon su koyi da irin wannan suka zai suna koyi da wata yarinya da ta fito daga Sokoto ko ta fito daga Ilela ko ta fito daga Gombe ko daga Taraba ta zo birnin Kano ko Yamai ta zama ƴar rawa ta zama ƴar rawan Banjo ko ta zama tana fitowa a gidan gala ko kuma ta samu nasarar shiga cikin harkar fina-finai to wannan kuma dama ƙarshe kenan wanda ba a san asalinta ba ba a san me take ita ma ba ta san manufarta game da rayuwa ba sai bayan ɗan lokaci ƙanƙani ta zama abin tausayi abin Allah wa dare abu na hudu mala ya taɓo magana a kanshi shine matsayin waɗannan wasa'ilut tawasul al-ijtima'i hanyoyin sada zumunta na zamani waɗannan su Facebook su Twitter su WhatsApp su TikTok da makamantansu da suka yi suka galabaici tunaninmu da rayuwarmu suka zama wani abu muhimmi a rayuwarmu galibin mata da suke amfani da shi zaka tarar cewa abin da suke yi abu ne da ba a taɓa tunanin ma za a kai ga haka ba kaga kuma yarinya ce musulma bahaushiya ko kanuriya ko bazabarma ko bafullatana ko banufiya ko wata ƙalila ce ma dai amma dai da ita da iyayenta da kakanninta duka musulmai ne amma za ka ga tana yin abubuwa waɗanda subhanallah babu yadda za a yi kai a kaso ɗaya ka ko ƙaukace wannan abu sannan kuma lokaci ƙanƙani inda Allah zai mata rasuwa sai ga an fito ana dan Allah a yi haƙuri a goge wannan account wato ashe an sa abin take baban arziki bane kenan tunda ba a so abin ya bi ta to kamar yadda malam ya faɗa ko da an goge a nan duniya za a goge shi a littafin mala'iku ba za a goge shi ba saboda haka akwai wannan azuma din da ta shafi abin nan wannan kenan waɗansa daga cikin manyan ƙalubalen sannan kuma akwai ɗayan ɓangaren shine alhadasa abinda ake ce ma yayi ko sabon abubuwa daga cikin misali kira da ake yi ma an kawo sababbin ƙa'idoji na rayuwa ana kiran mace zuwa ga a bata ƴanci sakakke babu wani ƙaidi sannan an sanya wa matanmu da yawa shakka game da wasu hukunce-hukunce tabbatattu a cikin Islama hukunce-hukunce masu yawa abinda ya shafi hijabi abinda ya shafi zamantakewa aure abinda ya shafi matsayin miji a matsayin yana sama da ita abinda ya shafi yin aure na abin nan ta'addud wato mutum ya aure ya sake yin aure ya sake yin aure har guda hudu abinda ya shafi gado waɗannan abubuwa waɗanda tabbatattu ne a cikin nasoshin shari'a amma an sa wa matan mushakka game da su har za ka ga macen musulma tana kokarin ta kareta wannan abubuwa ko da bata ce ƙarya ne ƙarara ba sai ka tarar lisanul hal aikin ta na nuna fa bata fayyada ba ita na gana akwai saki sai idan an samu wasu wawaye kamar ta sun mata ca wasu ma sun kafirta ta da ta ce ta fa musulma ce ba ita musulma ce ko shekaru musulma tana magana akan ita ba a aure da yawa ana haihuwa ita bata yadda da namiji shine a sama da ita ba ita bata yadda da batun zama karkashin namiji ba bata yadda da batun ayi hakuri da maza ba wannan dai abubuwa ne tabbatattu kuma a cikin shari'a sannan ga kuma wato ana taqlilu sha'anil umuma an riga an gama nuna wa mata cewa matsayinta na uwa ta dau ciki ta yi renansa ta haihu ta shayar yaro ta ci gaba da renansa har girma ya zama mutum to ana nuna wa mata wannan huwa wani aiki bane wannan ba wani aiki ne mai daraja wanda kuma ba ta da aikin da yake wannan daraja a duniya ana ganin abin da yake darajar ta shine sai in ta fita waje nasarar rayuwar ta shine irin nasarar rayuwar maza ko kun gane kuwa nasarar rayuwar maza shine su zama manyan jami'an sojoji ko manyan yan siyasa ko manyan attajirai ko manyan malamai ko manyan yan kasuwa ko su zama suna dai da harka da suke a waje to in sai aka koma ita ma mace kiyasin nasarar ta a rayuwa abinda aka sani kiyasin nasarar mace a rayuwa a da shine waɗanne irin ƴaƴa ta tarbiya ƴaƴan da ta tarbiya suka zama mutanen kirki wannan shine shi yake ba ta makin cewa ta ci nasara a rayuwa to amma yanzu duk yadda mace ta kai ga ƴaƴa tarbiya ƴaƴa a rayuwa to ba a ganin wannan matsayin nasara abinda ake ganin nasara shine ta fita ta je cikin maza ta yi gwagwarmaya har ta canza ta zama kamar namiji shine ta ci nasara ita ma ta kirkiro kamfani ta fara sai da motoci ko atamfofi ko ta dinga fita kasashen waje tana kaiwa ta kawo ko ta zama wata babbar gwagwarmaya a siyasa ta zama woman leader to ta yi haka shine za a fara kallanta ana yin fira da ita a gidajen radio da TV ana celebrating success ɗinta alhalin ba success bane wannan wani abu dai kamata a lura da kyau sanda namiji yake yana son mace jama'a ku lura da wannan kabiyar ina jin zai wuya wani ya wannan tunanin amma kuma haka tunanin yake sanda namiji zai ce yana son ki zai aure ki abinda zai ce ya gani kyan halitta matantaka watakila gayu wani abu a halittar jikinki da ke birge shi wani abu a ɗabi'arki ta ƙiyamata da ke birge shi wannan matantakar duk sanda namiji yake ganin mace abinda yake fara jan ran shi kenan da haka annabi ya ce ma a kalita kafin aura amma bayan an aure ta yanzu kuma ta juya ɗabi'a ta irin nashi na namiji ta saki duk wannan ta kama neman kuɗi ta kama gwagwarmaya ta kama fita tare da shi ta kama jayayya tare da shi to yaushe kuma zai ci gaba da kallon ta yadda ke kallon waccan da ya aura ai shi mace ya aura ba abokiyar hamayya ba ai mace ya aura ba ƴar kasuwa ba mace ya aura ba woman leader ba duk sanda mace ta ta fita daga wannan matantakar nata zuwa ga wani abu daban to za ta yi asaran abubuwa da yawa na alfarma da Allah ya mata saboda haka wannan taqlilu sha'anil umuma babban mushkila ce da muke kallo a wannan rayuwa an waye gari ana kallo cewa tarbiya da mata suke ma yaya ba komai bane sannan mun yi magana akan adawatul musawatil mutlaqa ko to waɗannan bangare na biyu kenan bangare na uku sai kuma a bangaren gargajiya wasu dogobata na taqlid waɗanda daga cikin su akwai wuraren da aka hana mace gaba ɗaya samun ilimi saboda al'ada a ce daga ba ta fita ta ilimi ba ko ma wani ilimi hana mace haƙoƙinta na gado hana mace a haƙƙinta na zaɓen mijin da za ta aura wato tilasa mata a wajen aure sannan kuma sanya mata wasu mas'uliyat waɗanda shari'a ba ta ɗaura mata ba kamar barin mace a ce ita za ta dinga kula da gidanta mazaje da yawa suna wannan zaluncin ya ki ba ta abinda take bukata sai dai ita da kanta ta dinga sanin yadda za ta yi ta da ƴaƴanta sannan da kuma yi wa mace kallon wulaƙantacciya to waɗannan su kuma al'adu ne waɗannan munanan al'adun galibi su suke jan mata zuwa ga karɓar na turawancin al'adunmu da irin rashin daukan mas'uliyar da maza suke yi, da irin rashin mutuncin da maza suke yi, shi yake busar da zuciyar mace sai ta karbi waɗancan waɗanda ainihin wato Yahudawa suka bo mata da shi. To a cikin wannan tattaunawa ina so ne na ba ƴan uwa mata shawarwari da wasu abubuwan da nake ganin za su zama musu mafita daga waɗannan irin tataɓarza da kuma abubuwa masu jan juna, masu injizadi ga juna. Yaya mace za ta samu tawazun a rayuwarta a wannan zamanin daga waɗannan ƙalubale? Abu na farko shi ne al-i'tizaz bil huyyal islamiyya. Dole mace ta girmama cewa ita musulma ce, yanzu babu abin da take takama da shi kamar musulunci, wanda hakan yana nufin dukkanin ta'alimat islamiyya ta yadda da su. Da abin da musulunci ya ce game da mu'amalar rayuwa, game da matsayin mace, game da matsayin namiji, to ki yadda kawai shi kenan. Wama kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Ki yadda da duk abin da ya tabbata Allah ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, malamai sun fassara sun ce ga ma'anansa, to ki karba yadda Allah ya ce dinai da manzon Allah ya ce, koda ya saba wa ke san ranki, ki dauka wannan karban da kike yi bauta Allah ne, sallama wa Allah ne, cikakken imani ne da gaskata Allah madaukakin sarki da gaskata manzon shi sallallahu alaihi wasallama. Abu na biyu shine talabul ilmi shar'i wad dunyawi annafi, wajibi ne mata su tashi su nemi ilimin addini da kuma sauran ilmummuka na duniya masu amfani. Ilimin addinin nan wato tun daga kan Qur'ani da sunna da fiqhu da tauhidi da sauran ilmomin addinin musulunci waɗanda za su amfane ki ba tare da shamaki ba. Sannan kuma da ilimi na duniya, wannan ilimin mukanin nasara waɗanda za su yi miki amfani, akwai wanda sun dace da mace za ta iya karanta su, za ta yi ma al'umma amfani ta wa kanta, akwai kuma karatukan boko wanda ni a ra'ayina ba su dace da mace ba, za ka ra'ayi ya danganta ne. Sannan na gaba shi ne mace ta kasance tana da muhafaza alal hijabi wal afaf, mace ta kiyaye mutuncin rayuwarta, ta zama kamammiya a ko'ina take, kuma ta zama mai shiga ta kwarai a duk inda take, kar ta yadda ta shiga banza don za ta fita. Sannan tana buƙatan husnu ikhtiyari suhba, tana buƙatan ƙawaye da abokanai mutanen kirki. Malai mana ishara zuwa ga wannan waɗanda ba za su yi miki mummunan ziga ba, duk wanda za ta ce miki kar ki yadda da abin da mijinki ya yi, wallahi ki maganinsa ƙarya take, wallahi ba gaskiya take ga miki. Yaushe za a ce wai ana so a canza gaba ɗaya abin da aka sani? Nan mabda'in haƙuri, wanda shi iyayenmu da kakanninmu suka karantar da junansu cewa rayuwa haƙuri ake, kuma duk wanda ma bai haƙurin dan Allah ba zai zo ya yi ba dan Allah ba, dole da ƙarshe dai sai kai haƙuri. Akwai abin da babu ma lada, dole sai kai haƙuri. Wanda take gidan aure in ba ta haƙuri da aurenta ba, to ta tambayi bazawarai tana haƙuri da zaurce ba? Ita haƙuri take da zaurce. Wanda ba ta yi haƙuri da halin ƙarancin abin hannun mijinta ba, to ta tambayi wacce take da miji mai wadata, ita tana haƙuri da arzikin shi, wataƙila arzikin ya sa kuma baya kusa da ita, ba yi da lokacinta, ba shi da ma ba shi da wato tawalu'un ma ya saurari maganarta. Saboda akwai buƙatar abokai na kirki, ƙawaye na mutunci, wanda za ku yi taimakekeniya a kan aikin alkhairi, waɗanda za ku taya junanku aikin alkhairi. Sannan babu laifi don an ci moriyan wannan technology sabo, wannan technology sabo da ake amfani da shi na communication, na sadarwa, ba za a ce kara amfani da shi ba, amma a yi kyakkyawan amfani da shi ga abubuwan alkhairi. Shi wannan communication ya riga ya waye gari, ya zama hanjin jimura, akwai na ci akwai na zubarwa, to sai a ci na cin a zubar da na zubarwa. Kamar yadda akwai mutanen banza, akwai shaitanu, akwai takadarai a ciki, akwai kuma zankama kuma yake da mutanen kirki da ayyukan alkhairi. Akwai wanda zaka shiga koyi karatu alqur'ani, akwai wanda zaka shiga akwai maka sana'a, akwai wanda zaka shiga akwai miki zaman aure, akwai wanda zaka shiga ka koyi ilimi, akwai wanda zaka shiga imani shadin ne wanda bai saba wa shari'a ba, duka akwai. Ga malamai nan suna ta karantarwa, ga masu mutunci nan suna ta ayyuka na alkhairi. to sai a takaitowa iya waɗannan dan buƙata. Sannan a kuma gina bina'ul usra 'ala al-musharaka an-nafi'a, a gina gidaje akan wato kyakkyawan tarayya tsakanin mazaje da kuma matayensu a cikin gida. A ƙarshe, ƴan uwa masu albarka, ya ke mace musulma, ki sani da cewa ƙimarki da Allah ya miki babu kamar wannan kasancewar ki musulma mai hijabi, kuma abinda ke tare da ke na daraja ba shine abinda mutane suke gani na surar jikinki ba, da aka ki lullube shi. Sannan abinda zai cece ki shine kyakkyawan zuciya da imanin da ke ciki, ba wai yabo na mutane da yadda suke zuga ki ba. Ki gabatar da mutuncinki da hankalinki da tunaninki akan abin da ake gabatar miki da shi na abubuwa masu kautar da hankali. Ki yadda da cewa musulunci gaskiya ne, abin da ke cikin shi alkhairi ne. Allah ya fi mu sanin kanmu, da haka yi duk waɗannan tsare-tsaren. Da haka ki yadda, ki ƙayyadantu da dokokin musulunci, kar ki musu fito na fito. Waɗannan dokoki an tsara su ne don a kiyaye mutuncinki da addininki da iyalanki, kuma don makomanki a wurin Allah ta zama mai kyau, kuma don a kalle ki a matsayin mace ta gari wadda take a kan tarbiyya ta gari. Don haka abinda ake neman mace musulma a yanzu shine ba wai ta zaɓa tsakanin al'ada da sabon salo na rayuwa wani ratin, ba wannan ake fito ba. Abinda ake so shine tabbatar musulunci, udkhulu fi silmi kaffa, mu shiga addinin musulunci gabaki ɗaya, domin shine ma'auni mai kyau wanda zai tseratar da mu, domin shine tafarki da Allah ya yarda mana da shi. Allah ya maɗauki sarki yana ce mana fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, duk abinda aka yi ake saɓani a kansa to a maida shi zuwa ga Allah, a maida shi zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Abinda Allah ya ce, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to su ne abinda za a yi riƙo da su, kuma bayansu kuma a yi watsi da shi. ƴan uwa masu albarka, saboda yadda lokaci ya yi nisa, shi sa zan taƙaita wannan zance a nan. Zan rufe mana da wata magana kamar haka. Idan muka kalli watan tarihin matan sahabbai da muka ishara zuwa gare su, idan muka karanta rayuwarsu za mu ji cewa su Aisha ɗin nan da su Hafsa da su Fatima da su Ruqayya da su Ummu Darda'i da su Maisa da sauran matan sahabbai da tabi'ai, za ku tarar cewa jama'a ba fa su samu irin damar da ku kuka samu yanzu ba. Tawalwalar duniya, a cikinsu akwai waɗanda ɗakinsu babu gadon kwanciya, mata aure ta ba ta da gadon kwanciya, amma haka ta haƙura ta zauna. A cikinsu akwai waɗanda akan yi kwana da kwanaki ba a ci abinci a gidansu ba. A cikinsu akwai waɗanda mazajensu ke tafiya jihadi tsawon watanni ba za su gansu ba. A cikinsu akwai waɗanda saboda tsoro a lokacin da ake cikin ainihin wato halin tsoro a Makka ko a hanyar tafiya zuwa Habasha, babu irin bala'in da ba su gani ba. Sun yi tafiya da ƙafa, sun raka maza jihadi, sun zauna a gida cikin ɗarɗar suna jiran dawowar mazajensu. Wasu wata a dawo da gawa a ce ya yi shahada, wata ma sai dai labari. Saboda haka ƙalubalen da suka fuskanta ya fi namu, wahalhalun da suka sha ya fi namu. Amma me yasa suka samu daraja, me yasa suka samu alkhairi, suka zama ambatansu ya wanzu? Saboda su ba su yi wa Allah tawaye ba, ba su taɓa yin wa kansu declaration cewa za su fitar daga dokokin Allah ba, ko za su cire hijabi. Aisha tana cewa alherin Allah ya kai ga matan Madina, idan wata ta taho da hijabinta cikin duhu sai ka ɗauka kamar wata bukka ce take tafiya, saboda girman hijabinta. Ki mata ba ma sabin tsakiya hanya, sai dai su bi gefen hanya, wata ma har mayafinta ya makale a jikin katanga, a jikin danga ta kara ko ta ƙaya. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ya ku mata, na je gidan wuta na gan ku da yawa, ku yi ta sadaka ba sai mai da kai ba sai suka ce ba mu yadda ba an cuce mata dan me za a ce suka fa kungiyar ce to mata daga wutar misali ah sai suka nemi to mai mafita nabi ya ce ku yi ta sadaka saboda abinda annabin ya gani ba za su iya bari ba ba su iya barin taksi ya kufurna al'ashira din nan ba za su iya bari ba kamar da kuma ba ku iya bari ba amma yana da tiryak yana da wato maganin sa kaman antidote wato in mutum ya sha guba aka guba abu ne mai halakarwa to sai a nemi abin da zai kashe guba to baka raba mace da irin wannan gunagunin da irin wannan faɗi tashin sai aka ce ku yi ta sadaka to ku yi ta sadaka ina ne mai taimako magana ma za su zama ku yi ta sadaka da Allah ya san cewa a ɗabi'ar da ya halicce ku ba za ku ƙi yin kishi akan mazajenku ba sai Allah bai haramta kishi ba saboda ya muku adalci ya ba ku kishinku amma kuma kar ku yi ya wuce mizanin shari'a da mutunci da adalci saboda haka su Aisha da su Safiya da Ruqayya da Hafsa da Zainabu da suka dinga kishi da bayayya tsakankanin su a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah bai tume su akan wannan ba amma Allah ya tume su akan kuntatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sanadiyar wannan kishin fa Allah yake ce musu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alayhi fa inna Allah huwa mawlahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir Allah ya musu kunne akan kuntatawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma san da suke yin kishin su wannan taima wannan wata kutungila wannan taima wannan wata kafa baya da abinda bai wuce hudud na shari'a ba to babu laifi game da wannan amma zuwa ga boka sharri kage cin mutunci zagi gulma wata ma kuma har ta kai ga kashe ɗan uwarta ko kashe ɗan ƴan uwarta ko wani abu makamantan haka to wannan shari'a ba ta karbi su da haka ƴan uwa masu albarka iyayen mu mata ina muku addu'a da fatan alkhairi Allah ya shi muku albarka a rayuwarku da ku da iyalanku da mazajenku da ƴaƴanku kowa da damuwarta muna addu'a Allah madaukakin sarki yayi mana damuwa Allah ya sanya mu cikin aminci masu bukatu a wurin Allah duka muna da bukatu Allah ka biya mana Allah kuma ka gafarta mana zunubanmu wannan zama da muka yi muka jima a cikin wannan masallaci mai albarka don sauraron wa'azi to ubangiji Allah ya ba mu ladan shi Allah ya sanya sunayen mu a cikin waɗanda za a rubuta sunansu a cikin waɗanda suka zauna suka saurari ambaton Allah waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za Allah zai ga mala'iku ya ce a shaida duka ya yafe musu gaba daya to Allah ya sa mu daga cikin waɗanda duk ya yafe musu gaba daya Allah ya sa ma a cikin mu ma ba wanda mala'iku za su yi tunanin ma bai cancanta ba ballantana su kawo zancen cewa ai banda ma wancan fa kaza ne ma to ko da ma sun kawo dai Allah ya riga ya gafarta mana gaba da insha Allah to ina wannan addu'a nake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh